Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina Tasada Sudangi da sauran abokan aiki. Muka sake damuku da wani sabon shirin. Yau Laraba, 4 ga watan Afrilu na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa jam'iyyar MPN a jamhuriyar Niger ta koka akan yadda jam'iyyar PNDS mai mulki ta yi babakere a yawancin al'amuran ƙasar. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da wani ƙwararren likitan yara akan ƙalubalen da ke tattare da likitoci da kuma karatun aikin likitan kansa a Najeriya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin a ganinku, me ke sa ƙwararren likitoci da jami'an kiwon lafiya na Najeriya zuwa wasu ƙasashen neman aikin yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Shugaban kamfanin sadarwar Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana don bayar da ba'asi a gaban wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka akan abun kunyar da ya faru mai alaka da bayanan sirri na masu amfani da hanyar sadarwar. A yau Laraba ne 'yan kwamitin kasuwanci da makamashi na Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana cewar Zuckerberg zai bayyana a gabansu a ranar 11 ga watan nan na Afrilu don ya bada ba'asin yadda aka yi wani kamfanin sarrafa bayanai na Birtaniya, wato Cambridge Analytica, ya samu bayanan dubban miliyoyin mutane masu amfani da shafin Facebook ɗin, waɗanda kuma aka yi amfani da su don yin tasiri ga masu jefa ƙuri'a a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Kamfanin da 'yan kwamitin yaƙin neman zaɓe na shugaban Amurka Donald Trump ne suka yi hayarsa a shekarar 2016, inda kuma aka biya kamfanin zunzurutun kuɗi kusan dala miliyan 6. Wannan kwamiti shi ne na farko a cikin kwamiti uku na majalisar da suka kira Zuckerberg don ya bada irin wannan shaidar. Wannan shaidar da Zuckerberg zai bayar ta zo ne bayan jami'an kamfanin Facebook sun kasa ansa tambayoyi a lokacin wata ganawar da suka yi da 'yan kwamitin Majalisar Dokoki akan yadda kamfanin da wasu kamfanoni na daban ke amfani da kuma kare bayanan mutane masu amfani da su. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan harkar shige da ficen baƙi a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban, wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau, bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai ɗauka. Duk da haka, Trump ya bayyana yadda dokokin kare iyaka Amurka suke da rauni matuƙa, ba kamar na Mexico da Canada ba, da suke da ƙarfi sosai. Shugaban ya yi wannan kalamin ne kwana ɗaya bayan ya gaya ma manema labarai cewa zai tura sojoji zuwa kan iyaka Amurka da Mexico don daƙile hanyoyin shige da ficen baƙi ba bisa ƙa'ida ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta mai da martani akan wannan shirin na amfani da sojoji don gadin iyakar ƙasa, inda wani jami'inta ya ce suna nan suna tattaunawa da fadar White House akan lamarin. Labarin duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Ƙasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na ƙaƙaba haraji akan kayan ƙasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan 50,000 a matsayin mai da martani akan irin waɗannan matakan da Amurka ta ɗauka a kanta. A wannan mataki da ƙasar China ta ɗauka zai yi ƙarin haraji zuwa kashi 25% akan kayan Amurka iri 106 da suka haɗa da waken suya, jiragen sama da motoci. Ma'aikatar kasuwancin ƙasar China ta ce lokacin da matakan nata za su fara aiki ya dogara ne akan lokacin da harajin ƙasar Amurka kan hajojin China suka soma aiki. A cikin watan jiya ne shugaban Amurka ya bayyana yadda Amurka za ta yi ƙarin haraji na biliyan 50 ga kayan ƙasar China. Sannan kuma jiya Talata sai gashi hukumomin kasuwanci na Amurka sun saka wani jerin samfurin kayan China kamar guda 1,300 waɗanda suka hada da jiragen sama, kayan kiwon lafiya da kayayyakin watsa labarai da abin ya shafa. A karon farko, yawan mutanen da ake kashewa a birnin London ya zarce yawan waɗanda ake hallakawa a birnin New York na Amurka, wanda yawancin waɗanda ake kashewa a London ɗin ta hanyar sukar su da wuƙa ne suke rasa rayukansu. Sai gashi kuma yanzu abin yana ƙara muni a sanadin yadda ake amfani da bindigogi, duk da tsatsauran matakan da ake ɗauka don rage ɗabi'ar mallakar bindiga, a cewar hukumomin kiyaye doka na ƙasar. A kisan kwanan nan da ya girgiza mazauna garin na London, wata yarinya 17 ce da wani yaro ɗan 16 aka harbe a ranar Litinin a unguwar Tottenham da ke yankin arewacin garin. Yarinyar dai ta rasa a asibiti lokaci kaɗan bayan harin, yaron kuma ya cika ne bayan raunukan da ya samu a jiya Talata. 'Yan sandan Birtaniya sun binciki kashe-kashe har guda 37 da aka yi a birnin London tsakanin watannin Fabrairu da Maris na wannan shekarar, wanda wannan ya haya na birnin New York inda aka kashe mutane 32 a cikin wannan lokacin. Waɗannan harbe-harben guda biyu da aka yi a shekaran jiya Litinin ne suka sa jimlar mutanen da aka hallaka a London ɗin a cikin wannan shekarar suka kai 50. A cikin dukkan harbe-harben, 'yan sanda sun ce wuƙa ce aka yi amfani da ita.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda jam'iyyar MPN ta koka akan yadda jam'iyyar PNDS tarayya ta yi kaka gida a dukkan wasu al'amura da suka shafi tsare-tsare da shirin gudanar da zaɓukan shekarar 2021. Kodayake masu sharhi na kallon wannan badakalar a matsayin wata alamar baraka a jam'iyyar haɗin gwiwar. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Wasiƙu akalla uku ne jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa ta ce ta aike wa Prime Minister Birgira Fini a matsayinsa na shugaban majalisar warware rigingimin siyasa sai NDP akan buƙatar gyara kurakuren da ke tattare da sabon kundin zaben ƙasar ta Niger da ma yadda tsarin wakilcin jam'iyyu yake a hukumar zaɓe. Sai dai shiru ba amsa, saboda haka shugabannin jam'iyyar suka fitar da sanarwa domin gaya wa duniya abin da ke faruwa. Honorable Masani Korone shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta MPN.
Mun yi magana Conseil des ministres, mun yi magana Conseil des cabinets, mun yi magana sai NDP, mun yi magana region in majority, mun yi magana assembly, mun rubuta wasu wogi. Yanzu ana cewa sai ni ta zuwa zabe mutum 13, mutum 3 majority, mutum 3. Yanzu mutum yana neman iko, yana candidate na election presidential and 2021. Tana yi ma ba ma san shi ba ko partin nashi daga ma zai shi a ce babu cikin sheni to kaga na za'i.
Jam'iyyar MPN kishin ƙasa na da kujerun wakilci kimanin 5 a majalisar dokokin ƙasa, abinda ya bata damar samun mukamai a gwamnatin haɗin gwiwar da shugaba Isuhu ya kafa bayan lashe zaben 2016. Saboda haka wasu ke kallon korafin jam'iyyar tamkar wata alamar baraka. Sai dai kakakin PNDS tarayya Asmanu Muhammadu na cewa
babu zancen baraka in mutum na ra'ayin shi ko ƙare ya gayi yalla militan kishi ko magoya bayan su jiya, amma ai sun yi boton wannan luwa a majalisa tare da deputocin mu, kenan babu wani zancen jari bisa wani zancen. Cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarhi wa'anda suna da deputoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa kuma su ce komai ba.
Shugabannin jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa sun nana ta cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi.
Mu akan maganar zaɓe, mu lalle mun saki din komai ta zama ta zama. Mu ba irin wannan party kin ne ya kyarika ba, mu ba kyarika bane.
Tuni dai matasan jam'iyyar ta kishin ƙasa suka fara jaddada goyon baya ga wannan matsayi na uwar jam'iyya. Inji Habila Rabi'u, wani matashi a MPN.
Duk wani mataki da zaka ga jam'iyyar nan ta doka, ka tabbatar cewa yawu mu na ciki kashi 80 cikin 100.
A ƙarshen shekarar 2015 ne aka kafa jam'iyyar MPN kishin ƙasa a ƙarƙashin shugabancin Ibrahim Yakuba, wato watanni biyu bayan da aka kore shi daga PNDS tarayya, kafin daga bisani jam'iyyun biyu su kulla kawancen yakin neman zaɓe don nemar wa Isuhu Muhammadu wa'adin mulki na biyu a karawarsa da Hamma Ahmadu a watan Maris ɗin 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mummuni Barma. A shirinmu na ranar yau kun ji cewa ƙwararrun jami'an kiwon lafiya da yawa a Najeriya na neman aiki a wasu ƙasashe. A wata hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya, Dr. Tahir Lawan da ke aiki a wani asibitin ƙasar Turkiya a birnin Tarayya Abuja ya bayyana mishi irin ƙalubalen da likitoci ɗalibai ke fuskanta kafin su samu horon ƙwarewa a aikin likita da ake kira residency da Turanci da kuma dalilan da ke sa wasu likitocin neman aiki a wasu ƙasashen ƙetare. Ga Dr. Tahir.
Matsalar da ake samu na ɗaya in ka duba tun daga makarantun koyon aikin likitoci, zaka ga ga ɗalibai da yawa suna buƙatar su ga aikin nan kuma babu wuri. Kamar misali, na san jami'ar da a bara ɗalibai kusan 4,000 suka nuna sha'awar suna son su koyi aikin likitanci a jami'ar, kuma ita a doka mutum 150 kawai za ta iya ɗauka. Saboda haka zuwa ƙwarewa shi ma da wannan matsalar, akwai likitoci da dama da suka gama suna son su ɗauki wani ɓangare su ƙware, kuma babu isasshen wurare a sauran asibitoci. To kuma duk lokacin da ya kasance an samu irin wannan matsala, to za ka ga kenan ba an yi sa'a ba sai ya kasance sai masu gata wanda suke da wasu da za su iya magana sa baki a samu shiga. Ƙasar nan kuwa har akwai wasu wuraren da za ka ji asibitoci ma har suna sai da fam ne, wanda doka duk babu wannan abu. Amma saboda ko a samu yadda za a yi a hana wasu shiga, ko kuma dai a san saboda wurin kaɗan ne kuma mutanen na da yawa.
Dokta, mu koma kan maganar kuma likitoci ƙwararru 'yan Najeriya da ke ficewa waje. Gashi kai ma ka bar babban asibitin ƙasa na Tarayya da ke Abuja, ka koma asibitin ƙasashen ƙetare ne Zamiye na Turkiya da ke Abuja. Me yasa kuke ɗaukar wannan matakin ne na barin asibitocin ƙasa ku koma waje?
Gaskiya idan ka duba, banda asibitocin, misali banda asibitocin gwamnatin tarayya, kusan za ka iya cewa misali asibitocin jihohi, misali inda za a bincika a ce asibitin da ya kai matsayin general hospital ko specialist a Najeriya, za ka sha mamaki a jihohi da wuya a samu asibiti guda 10 wanda ya cancanta a kira shi ko specialist nan ko kuma general hospital. Dalili, babu kayan aiki, gwamnatocin kuma ba su damu ba a kan hakan. Za ka ga an kira asibiti general hospital, amma watakila likita kwaya ɗaya da ya je bautar ƙasa ya zauna shi kaɗai ne a wurin nan. Sannan yanayin aiki shi kuma gaskiya mafi yawanci daga likitocin nan za ka ga kowa yana son, kana son kai aikin da kana aikin kana jin daɗin yin aiki. Amma in kana son kai aiki babu kayan aiki ko yanayin wurin aiki ya zama matsala, ka ga za ka yi aikin ne ba tare da kana jin daɗin shi ba, kuma ba tare da kana samun abin da kake so ka gani ba.
Ba maganar rashin ingancin albashi?
Koda da maganar rashin ingancin albashi, za ka ga wani lokacin gaskiya magana ba wai albashin ne abu na farko da mutane ke dubawa ba. Saboda inda za ka je, misali ko da albashin ya fi haka, to za ka ga akwai irin su haraji da za ka biya, rayuwa ce mai tsada da sauransu. To amma inda a ce za ka samu wurin da akwai kayan aikin nan da zai baka dama kai aikin yadda kake so, sai ka ga cewa ka gwammace ka je nan ko da kuwa cikin Najeriya.
Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar, masu kulawa da rayuwarmu mai sama, Allah ka taimake su.
Dr. Tahir Lawan kenan a hirar da suka yi da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan wannan batun. Shin a ganinku me ke sa ƙwararren likitoci da jami'an kiwon lafiya na Najeriya zuwa wasu ƙasashen neman aikin yi? Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To, mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Nijar.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu, da wa muke magana daga Nijar?
Umma Mala Ala daga Dogon Dutse.
To, Umma Mala Ala, muna jinka.
To, abin da ra'ayi na bisa ga wannan matsala ta likitocin Najeriya, su matsatsu da wata ƙasa neman aiki. Abin da aka gani albashin da aka ba su bai wadatar da suna suka zaga zan waje suna neman aiki.
To, Umma Mala Ala,
abin cika.
A Nijar akan samu irin wannan batun likitoci na barin ƙasar su koma wasu ƙasashe neman aiki?
Sai dai mu sai ƙasashen waje mu ɗauko likitoci a kawo Nijar su aiki. Inda likita ya kira samun albashinka a kai, sai ba shi wata ya zo da ƙasa, ka bar ƙasar ka tunda ƙasar ka ta za ta yi mai aiki.
To, mun gode Malam Umma Malam Ali da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Da mai mulki telan gayu, bayan ka ga ma Suleiman lafiya.
To mai mulki telan gayu, muna jin ka.
To ni dai anawa ganin muna da dai daftocikan kwarewa nan.
Ai.
Wato su masu halin ne ina ganin ba su da hakuri da za su iya biyar da su ma'aikatan.
To,
za ka gaga
muna jin ka.
Sai ina zaune, amma kuma a ce wai za a je waje ana neman dafto. Me da sa ba za ku biya su muku aikin da kuke so ba? To, ina ganin cewa dai ni dai ina fatan wannan gwamnati ta kula da wannan.
To, mun gode mai mulki telan gayu da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kuna magana da shugaba Iliya ne kan cikin shayi a bakin kasuwa da kuma a tsaro Nigeria.
To, shugaba Iliya, muna jin ka.
Hakika kun je komu bibi mai ma'ana, hakika muna ba ku goyon ba, Allah saka da alkhairi.
Amin, amin.
To, abin da ya kamata gwamnati ta kula da malaman asibiti.
To,
idan ta kula da su, ko a cikin gida nan za su samu aikin da za su yi, kuma kaga an samu karuwa da yanda za su yi su taimaka jama'a da masu fama da rashin lafiya.
To, shugaba, kamar ta wani fannoni ne kake gani ya kamata a kula da likitocin nan da sauran jami'an kiwon lafiya?
Eh, na farko dai a inganta albashin.
To,
na biyu kuma asibitoci a zuba kayan aiki.
To, mun gode shugaba Iliya daga Katsina, yanzu kuma bari mu je Kano.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kano?
Kina magana da Mansur Dan Bello, sarkin yakin Alhassan a Dodoguwa, Rufa'i, Doguwa, Kano State.
To, Malam Mansur Dan Bello, muna jin ka.
To, ni ina ba gwamnati shawara akan abin da ya shafi malaman asibiti, a inganta musu albashi, kuma a ba su horo inda za su kula da mutane, za su samu ayyuka a gidaje. In ci ga a misali asibitoci na kuɗi sai a fi samun kulawa bisa na gwamnati. To, wannan abin yana kawo naƙasu a cikin al'amuran lafiya.
To, Malam Mansur Dan Bello, mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Jigawa. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Jigawa?
Alhaji Magajin Zangaren Sabuwa, jihar Jigawa, Najeriya, Garba Hukumar Jagarawa.
To, Alhaji Magaji, muna jin ka.
To, ni abin da zan ce, saboda likitocinmu ga mu muna da karancin likitoci a nan Najeriya, kuma a ce likitocin mu suna wuta waje. Sai ai mana gyara akan wannan. Za mu je ba su mutum mu rasa likita nan take.
To, Alhaji Magaji, mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je jihar Neja.
Yawwa, Kabira Abubakar daga Fando Gare, zaune a nan Kagara. To, gaskiya babban abin da ke faruwa shine kamar yadda dakta ya yi bayani, a dukkan lokacin da za ka ga asibitin da ake kira General Hospital sai ka ga dakta guda ɗaya ne. To, dole duk yadda ake son aikin ga dakta, saboda rashin kayan aiki, abin sai ya zama mai gaskiya ba ya da daɗi. Dole ka ga ana gudun aiki irin a nan ɗin, saboda rashin kula da ingancin ayyuka da yadda ya kamata a ce, kuma ana kula da kayan asibiti da yanayi.
To, mun gode Malam Kabiru Abubakar Fando Gare, har yanzu dai muna nan a jihar Neja.
Hello?
Hello, da wa muke magana?
Kuna magana da Aminu Hassan Makusi, da kwazi distinguished daga garin Ushishi.
To, Malam Aminu Hassan, muna jin ka.
Ai, wannan matsalan dole ne ta taso, domin kuka duba a zahirance ko a budget na kasa, ai ana fitar da kuɗi a fannin lafiya, ko na state ana fitar da kuɗi a fannin lafiya, amma su shugabannin na gaba su ne ba su son yara likitoci da suka taso su amfana su yi walwala, sai yasa kuma dole su nemi wani wuri su je. Dalilin kenan. Ku tashi lafiya. Dalilin kenan, in suna sake musu mara da abin da suke so, furnitures, wurin kwana, duk abubuwan da likita zai samu a nan Najeriya ana bashi zai tsaya ba zai ji wani wuri ba
haka to malam
bayanin kenan
Malam Amina Hassan mun gode da ra'ayinka da kuma sauran duk waɗanda suka bayyana ra'ayoyinsu a wannan fili muna cewa mun gode sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sake ba ku wata damar to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
yau kasashe 20 za su so mafafatawa da juna domin samun cancantan shiga gasar cin kofin Afirka na mata inda ainihin kasashe 7 kurum za su samu hadewa da kasar Ghana wacce ke karban bakuncin wasan a karon farko tun daga ranar 17 ga watan Nuwamba zuwa 1 ga watan Disamba ya yau din nan kasar Morocco za ta kara da Cote d'Ivoire kasar Senegal za ta karbi bakuncin Algeria sai kuma Libya da za ta kara da Ethiopia Kenya na karban bakuncin kasar Uganda sa'annan Tanzania za ta kara da Zambia a ranar 8 ga watan Afrilu za a ainihin karawa zagaye na biyu a gobe kasar Namibia za ta karbi bakuncin Zimbabwe yayin da Burkina ke karawa da Gambia wasa tsakanin Saliyo da Mali an dakatar da shi sai kuma Nigeria wacce ita ce zakara mai rike da kambi wanda kuma ta karbi bakuncin gasar na shekara ta 2016 da kuma kasar Cameroon wacce ta zo na biyu da Afrika ta Kudu da ta zo a matsayi na hudu a gasar na shekara ta 2016 duka an dakatar da shigansu cikin wannan wasa kasar Equatorial Guinea dukkan su na cikin wadanda aka dakatar da shigansu idan su shiga cikin wasan ne a zagaye na biyu domin samun karawa tsakanin su a 4 ga watan Yuni da kuma wana na tara gasan na shekara ta 2018 zai zama matsayi na samun cancantar shiga gasan cin kofin duniya wato 2019 FIFA Women's World Cup mun dawo wasannin gida kuma majalisar rawaye da kuma hukumar Accra Hassafu Oku sun jinjina da ƴan wasa da baki dayan tawagar masu fasaha na klabin din dangane da irin kokari da sun kai ya zuwa wannan lokaci a gasar kakan bana na Premier League din Ghana mun waiga ga bukin bayar da kyautai na MTN FA Cup wadda za a yi daren yau a M Plaza Hotel da karfe 6:30 na dare tsohon mai koyar da Asante Kotoko wasa Steven Pollack ya yi nuna cewar ya yi imani shine zai ainihin lashe kyautar na wato mai koyar da wasa na shekarar anan kuma sai mu duba irin wainar da ƴan wasan kasar Ghana ke toyawa a kasashen Turai Andre Dede Ayew ya taka leda wa Swansea City a shanka da sun kai da ci biyu da nema anun Manchester United mun tafi kasar Spain kuwa Thomas Partey ya samu yin wasa wa Atletico Madrid yayin da suka yi nasara akan Deportivo La Coruña da Sulemutari yayin wasa da ci daya mai ban haushi baki daya da wannan muka yi so karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 4 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin fadakarwa akan wuraren da aka binne nakiyoyi da busurga sun tashi ba lokacin yaki. Wannan lokacin na baiwa duniya damar tunani kan ci gaban da aka samu da kuma kalubalen da ya rage kan share wuraren da ke da raguwar nakiyoyi da basu tashi ba waɗanda ke ci gaba da zaman barazana ga mutanen farar hula a jihohi fiye da 60 na Amurka da kuma wasu ƙasashen ƙetare Amurka na aiki kafada da ƙawayenta a fadin duniya domin shawo kan wannan babbar matsalar da ake fama da ita da ka iya yin lahani ga mutanen da basu ji ba basu gani ba ciki har da yara da yawa Amurka ita ce ƙasa tilo daya da ke bada goyen bayan tallafin kuɗi mafi yawa domin kokarin da ake yi na shawo kan matsalar nakiyoyin da suka rage da basu riga sun tashi ba a kasashen da aka daina tashin hankali ko yaki tare da rage yawan nakiyoyin da ke karazube ko kuma makamai ko bindigogi da ke da hadari. Tun shekarar 1993, Amurka ta zuba kuɗi fiye da dalar Amurka biliyan 2.9 domin tabbatar da kawarwa ko kwashe raguwar makamai ƙanana, makamai marasa nauyi da bindigogi tare da share wuraren da aka binne nakiyoyin yaƙi da basu fashe ba a ƙasashe fiye da 100. Amurka ta samar da makudan kuɗi don shirye-shirye a faɗin duniya da nufin rage wuraren da ke da hadarin makamai da bindigogi da ke binne da kuma inganta tsaron wuraren ajiye makaman. Manufar shine hana makamai shiga hannun 'yan ta'adda da wasu ɓatagari ta hanyar yarjejeniyoyin da take kulawa da sauran ƙasashe don hana wanzuwar makamai. Tun shekarar 2003, Amurka ke taimakawa wajen lalata fiye da makamai 39,000. Haka kuma yunkurin da yankuna ke yi ta shirin ilmantarwa kan wuraren da aka binne nakiyoyin da basu fashe ba ya hana mutane da dama samun raunuka. A lokaci daya, shirin Amurka na tallafawa mutane 250,000 da suka tsira daga aibin irin waɗannan makaman ta hanyar samar musu da magunguna da sauran shirye-shiryen inganta rayuwarsu. Kuma ta hanyar aiki kafada-kafada da ma'aikatar tsaro da asusun tallafawa waɗanda yaƙi ya daidaita na likiyi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta taimaka wa ƙasashe da dama raba kawunansu da irin waɗannan nakiyoyin. A yau, ranar da aka ware domin faɗakarwa, muna kira ga ƙasashe da su haɗa kai da mu domin samun fa'idar ƙawance mai inganci da nufin rage nakiyoyin da ke binne da kuma lahaninsu ga duniya baki ɗaya. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubutawa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice. Shugaban kamfanin sadarwar Facebook Mark Zuckerberg zai bayyana don bayar da ba'asi a gaban wani kwamitin Majalisar Dokokin Amurka akan abin kunyar da ya faru mai alaka da bayanan sirri na masu amfani da hanyar sadarwar. A yau Laraba ne 'yan kwamitin kasuwanci da makamashi na Majalisar Wakilan Amurka suka bayyana cewar Zuckerberg zai bayyana a gabansu a ranar 11 ga watan nan na Afrilu don ya bada ba'asin yadda aka yi wani kamfanin sarrafa bayanai na Birtaniya, wato Cambridge Analytica, ya samu bayanan dubban miliyoyin mutane masu amfani da shafin Facebook ɗin, waɗanda kuma aka yi amfani da su don yin tasiri ga masu jefa ƙuri'a a zaben shugaban Amurka na shekarar 2016. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki akan harkar shige da ficen baƙi a yau Laraba. Sai dai kuma shugaban, wanda ya bayyana haka a shafinsa na Twitter da sassafen safiyar yau, bai yi cikakken bayani ba akan matakan da zai ɗauka. Duk da haka, Trump ya bayyana yadda dokokin kare iyakar Amurka suke da rauni matuƙa, ba kamar na Mexico da Canada ba, da suke da ƙarfi sosai. Ƙasar China a ranar Laraba ta sanar da shirinta na ƙaƙaba haraji akan kayan ƙasar Amurka da suka kai kimanin dalar Amurka miliyan 50,000 a matsayin mai da martani akan irin waɗannan matakin da Amurka ta ɗauka a kanta.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safidatu Sodengi
da ta tattaya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.